da 421 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine yammaci na 5 ne ko 5 ga watan 11 shekara ta 2000 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Muqtasaru Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma shine darasi na darasi na 11. Za mu tashi akan Abu Talibin ammu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato bayani dangane da Abu Talib, babban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ammu a larabci dan uwan mahaifi wanda yake wa kokani gare shi. Wa amma Abu Talibin فهو الذي تولى تربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعده جده كما تقدم ورق عليه من بعد جده كما تقدم ورق عليه رقة شديدة وكان يقدمه على أولاده. وتشي أبو طالب شيني ونديج بنتنوين tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'di jaddihi, bayan mutuwar kakansa, kama taqaddama, kamar yadda bayani ya gabata baya. Waraqqa alaihi riqqatan shadida, ya tausaya wa annabi tausayi mai tsananin gaske, ya tausasa mu'amala tattare da shi tausasawa mai yawan gaske. Wa kana yuqaddimuhu ala auladi, ya kasance yana gabatar da annabi bisa ga ƴaƴansa, ma'ana duk abin da ya kawo na gata ga yara sai ya fara baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya ba ɗaya daga cikin ƴaƴansa. Qala al-Waqidi, qama Abu Talib min sanati 8 min maulidi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila sanati 10 min an-nubuwa ay 43 يحوطه ويقوم بأمره ويذب عنه ويلطف به هو يلطف به. الإمام الواقدي ديني دقى تكم مربوطة تاريخي سننس محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي القاضي أهبه شكرا تدبوت لها أتدريت لها da 20 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana ɗaya daga cikin marubuta a babin sirar manzon Allah, a cikin tarihin rayuwar manzon Allah, wato wanda ya rubutu kan tarihin manzon Allah. Imam Az-Zahabi yace waqidi kam da'ifi ne, ko shakka babu, amma kuma yuhtaju ilayhi fil ghazawati wat tarikh. A riwayan hadisi da'ifi ne, amma tarihai da abin da ya shafa yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya fita, to lallai ana buƙatar waqidi a wannan babin, saboda shine zai siffanta maka wato rundunar da manzon Allah ya fita da ita ta fuskar adadi, su wane ne a dama, su wane ne a hagu, wane ya sa baƙin rawani, wane ya sa farin rawani, wane da silke da takobi, wane akan sai ya bi diddigin komai da komai. Yuhtaju ilayhi fil ghazawati wat tarikh, an gane ku? Da haka Imam Az-Zahabi yace wa nuridu asarahu min ghairi ihtijaj, hadisan sa kan mukan kawo su amma ba dan mu kafa hujja da su ba, sai dan mu ce waqidi ya ruwaito kawai bai shi ji Imam Az-Zahabi. Amma fil fara'id fala yanbaghi an yuzkar, yace amma duk abin da ya shafi haramci, wajibci, to ba za mu dogara da waqidi ba kan riwayar sa shi kadai. Imam al-Waqidi dai yace qama Abu Talib min sanati 8 min maulidi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila sanati 10 min an-nubuwa. Abu Talib ya tsayawar daka tun lokacin annabi na dan shekara 8 da haihuwa har ya zuwa shekara 10 bayan annabta, ay 43 shekara 43 cir, yahutuhu yana baima annabi kariya, wa yaqumu bi amrihi yana tsaye da lamarin annabi, wa yazubbu anhu yana mayar da martani ga duk wanda ya so cutar da annabi, wa yaltifu bihi yana tausasa mu'amala gare shi. Shekara 43 Abu Talib yayi yana bai mu annabi kariya, yana nuna masa gata, tun annabi na dan shekara 8 da haihuwa har zuwa lokacin da aka turo shi da shekara 10 bayan turo shi, daga lokacin nan ne kuma ya mutu. An gane ku? To kaga nan gurin duk kaunar da yake yawa manzon Allah ba wai kauna ce ta addini ba, ba wai kauna ce ta islama ba, kauna ce ta dabi'a, wani dan uwana ne ina san shi, amma bai kaunace annabi kauna ta addini ba, tunda da ya kaunace shi kauna ta addini da ya yi imani da shi, amma bai yi imani da shi ba. Wato wannan ke nuna mana ashe kauna kadai ka zanto masoyin annabi, irin so na dabi'a, saboda kasancewarsa kaza, saboda kasancewarsa kaza, wannan kaunar ba ta iya cire ka daga wuta ta kai ka aljanna. Sai in ka masa kauna ta islama, kauna ta addini, shine imani da shi hade da kaunarsa din. Ba wai kauna ba bayan baka gaskata shi ba, ba wai kauna ba bayan baka bin umarninsa cikin abin da yace yi, kuma baka hannuwa cikin abin da yace ka bari. Ina fatan kuna ganewa da kyau. Wa qala Abu Muhammad ibn Qudama كان يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولهم في ذلك أشعار. أبو طالب ينا تبتر دا النبتن النبي دن ياسن النبي بايا قريا يا تبتر أبن دا النبي فتا قسكيني ديتي شي النبي ني أما يكي بارا قسكياني شكما. ولهم في ذلك أشعار ينا دا بيتو تي دا كسيدون واقع دي تكين هكا منها دا تكين كسيدون سا يكن تي ألا أبلغ أني على ذات بيننا لؤيا وخصا من لؤي بني كعب بأننا وجدنا في الكتاب محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب. الرويتوين أبداً هكا يتي على أبلغ أني على ذات بيننا لؤيا yake cewa kai mai tafiya tsaya karɓo wani saƙo na musamman daga gare ni, ku je ku isarwa ƴan ƙabilar Lu'ayyu gaba ɗaya da kussan keɓantattun mutanen cikinsu, min Lu'ayyi bani Ka'abi, daga cikin Lu'ayyi bani Ka'abi, ku ba su labarin cewa bi anna wajadna fil kitabi Muhammadan, muka mun riga mun samu cikin littattafan da suka gabata lalle annabi Muhammad nabiyan annabi ne, ka Musa kamar yadda annabi Musa yake annabi, khutta fi awwalil kutubi, an riga an rubuta tun farkon lokacin da aka yi rubutu, an riga an zana haka tun farkon littafin da aka tafi saukarwa a ban kasa. Ina fata an fahimta, kaga wannan ikirari ne daga gare shi da annabcin annabi. Wa anna alayhi fil ibadi muhabbatan, lalle ne ga bayi su kaunace shi, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala khairu mimman khassahu Allahu bil hubbi. An gane ku? Cikin duk wanda Allah yake ifanta da kauna babu mafifici sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ji ba ki dira gun qalu wa minha, yana daga cikin kasidunsa, ta'allam khiyaran nasi anna muhammadan wazirul li musa wal masih ibn maryam fala taj'alu lillahi niddan wa aslimu fa inna tariqal haqqi laysa bimazlami. Ce ta'allam khiyaran nasi, yace kai zababban mutane ku sani cewa fa khiyaran nas, wato mafifita cikin mutane, anna muhammadan wazirun, lalle annabi muhammad fa waziri ne li musa, ga annabi musa abinda yake nufi da waziri, mataimaki, ba wai na nufin mataimaki a matsayin annabi musa mai yana da kima ta sarauta, manzon Allah na matsayin wazirinsa ba, dan da sarki da waziri wanne fi sarki, a'a, yana nufin waziri a ma'anarsa ta larabci, ma'anarsa mataimaki, ta iya yiwa wani ya taimaka maka duk da kai kafi shi falla, ko ba haka wani ba, ta iya yiwa ka taimaka masa kuma dan kai kafi shi falla. Wazirin li Musa, wato kamar waziri ne, abin nufi su biyan dukkaninsu kowanne mataimakin dan uwansa ne wajen tabbatar da gaskiya. Wal masih ibn maryam, kuma waziri ne ga masihu dan na maryam, shine annabi Isa. Wala taj'alu lillahi niddan, mutane kar ku sanya ma Allah kiciya, wa aslimu, ya kamata ku musulunta, fa inna tariqal haqqi laysa bimazlami, hanyar gaskiya dai a miƙe take ba ta da kwane-kwane. Walakinnahu aba an yadina bi zalika khashyatal ari, sai dai yaki ya riko da addinin annabi Muhammad ba don kai ba, sai din jin tsoron kaskanci ko kuma a aibata shi a ce ya shiga addinin yara. Walamma hadaratul wafa, lokacin da mutuwa ta zo masa, dakala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya je wurinsa, wa indahu abu jahal, ko ya ammi, idan an ce ya ammi ana kaddara ya ta idafa, kamar ya ammi sai aka shafe ya din, dan haka sai aka tabbatar da kasra, ko kuma ya ammu ya kasance ya mayar da shi wato munada mufrad. Ya ammu, ya baffana, qul la ilaha illallah, ce la ilaha illallah mana kalimatan, wata kalma daya, ahaddu laka biha inda Allah, in yi maka hujja da ita a wurin Ubangiji, in ce ka taɓa faɗa ta yadda za ka samu shiga aljanna ka tsira daga wuta. Faƙala lahu, da Abu Jahil da Abdullah ibn Abi Umayya suka ce da Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, yanzu za ka bar addinin Abdul Muttalib, addinin kakanka, wato daga cikin ababen da ke sa ɗan adam ya kasa karɓar shiriya kenan, tunawa da cewa abin da yake kai akwai babansa, akwai kakansa, ya mutu akai, wane-wane sun mutu akai, yanzu idan ya karɓi gaskiya kamar ya tabbatar da su sun mutu bisa kuskure ne, don gudun kar ya yarda da mutuwar su kan kuskure sai ya turje akan abin da suka turje akai. Wannan daga cikin abin da ke duk kafiran da abin da ya jawo musu halaka ke wajadna aba na kazalika fa haka Allah ce wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadin. Ba mu taba turo da wani annabi ba kafin ka, face sai ka ji waɗansu waɗanda aka ni'imta musu cikin mutanensu suna cewa inna wajadna aba'ana ala umma, mu fa mun samu iyayenmu akan wani aqida ta musamman, wa inna ala atharihim muqtadun, kuma mu muna masu bin sawayensu ne, ba za mu ja da baya ba. Haka kowane annabi mutanensu suka rinka faɗa masa. To ashe kenan ba daidai bane mutum ya rinka kafa hujja da cewa an sami iyaye da kakanni a kai, wannan hujjar kafirai ce, hujjar mara hujja kenan. An gane ku? Falam yazal sallallahu alaihi wa sallam yuraddiduha alaihi, manzon Allah bai gushe ba yana maimaita masa wannan kalmar, ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan ahaddu laka biha indallah, wa huma yuraddidani alaihi, su ma su biyun suna maimaita masa kalmar su suna cewa da shi, atargabu an millati Abdul Muttalib hatta kana akhira kalimatin qalaha, har ya zanto karshen kalmar da Abu Talib ya faɗa, huwa ala millati Abdul Muttalib, yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib. Wato anan gurin mai riwaya yayi ladabin hikaito barna ne abinda Abu Talib ya faɗa cewa ana ala millati Abdul Muttalib. To shi mai riwaya da yazo a madadin ya maimaita irin yadda ya faɗa sai yace yace shi kaga hikaya ce fa, inda ya hikaito yana da laifi, a'a hikayatul kufri laysa bi kufrin, ai hikaito kafirci ba ya nuna kafirci ko hikaito batsa ko ba batsa bane, in ka hikaito wani ya faɗa ba kai ne ka faɗa ba. Amma tare da haka salaf suna tsarkake harsunan su daga koda hikaya din ce, in ba sai ya ce huwa ala millati Abdul Muttalib, ina fata kun fahimta. Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, ce wallahi zan roƙa maka gafara matukar ba hana ni in yi maka ba. Manzon Allah ya ce zai rika roƙa masa gafara. Fa anzalallahu ta'ala, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, wa nazala qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha al aya. Lokacin da manzo Allah ce la astaghfiranna laka ma lam unha, yace wallahi zan rinka roƙa maka gafara matukar ba a hana ni ba, ya ci gaba da roƙa masa gafara. Fa anzalallahu ta'ala, sai Allah ya saukar da ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu, bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin, su rinka nema wa mushrikai gafara cewa wai Allah ya yafe musu. Walau kanu uli qurba, koda sun kasance ma'abota kusancinsu, koda iyayensu ne, koda yayyensu ko kannansu ko kakanninsu ne, min ba'di ma tabayyana lahum, bayan ko ya bayyana gare su cewa annahum, lallai dangin nan nasu din da suka mutu ashabul jahim, ma'abuta wuta ne, dan saboda sun mutu kan kafirci. Ana shaida mutum cewa ma'abucin wuta ne idan ya mutu kan kafirci, an gane ku? Wa nazala qawluhu ta'ala, kuma fadin Allah ta'ala ya sauka cewa innaka la tahdi man ahbabt, lalle kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba, walakin Allah yahdi man yasha, sai dai Allah shike shiryar da wanda ya ga dama. Karshen aya wa huwa a'lamu bil muhtadin, shi Allah shine mafi sani game da su wane ne shiryayyu ko su wane ne kimtsatsu. To wannan aya, wannan abu da ya faru ya faru a Makka ne, lokacin da shi Abu Talib din ya mutu, ai ya mutu ne a Makka, kaga cutar ajalin ma gaba daya a Makka ne. Kuma anan ne din annabi yake cewa la astaghfiranna laka ma lam unha, zan roka maka gafara matukar ba a hana ni ba. Amma wannan aya da take cewa bai dace ba ga annabi ya nema wa waɗanda suka mutu suna shirka gafara, haka ba mu nema bai dace gare su ba. Aya ce daga cikin suratul Tauba, suratul Tauba kuma madaniya ce. Wato kenan abinda wannan ke nuna wa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta roƙa masa istighfari din har ya gama zamansa na Makka ya je Madina, har ya zuwa lokacin da aka saukar da wannan ayar, sannan ya daina. Ina ba da gufa ne, domin can dai abin ya faru a Makka a shekara ta 10 bayan annabta, shekara 3 kafin hijira kenan, ko wani abu makamancin haka. Wannan kuma tana cikin suratul Tauba madaniya ce. Ina fata an fahimta. A Madina din ma ba farko-farkon sauka ba, karshe-karshen sauka ce, wanda ke nuna an samu ratar lokaci kenan. Annabi na roƙa masa gafara sallallahu alaihi wasallam, daga baya aka hana shi. To abin tambaya a nan gurin, yanzu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa wa Abu Talib gafara, an karɓa? Inda an karɓa zai zamanto Abu Talib ba zai shiga wuta ba ranar tashin kiyama. In kuma ka ce ba a karɓa ba, yanzu kenan Annabi ya yi addu'a ba a karɓa ba? Duk da matsayinsa a wurin Ubangiji sallallahu alaihi wa sallam. To idan ka ce ba a karɓa ba, ka yi laifi ba, domin kan dai Abu Talib ya mutu yana shirka. Allah kuwa ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Amma ita istighfari a karan kanta a matsayinta na ibada, in ma kanka kai ma, in ma wani ka roƙa wa gafara, in kanka kai in wani ka roƙa wa gafara, a karɓa don a yi masa gafara ɗin daban. Rashin yi masa gafara baya nuna kai ba za a baka lada ba a matsayinka na kayan istighfari, don ibada ce. Ta wannan ɓangaren sai zanto an karɓa ko ba karɓa ba, ta fuskar za a biyo annabi lada akan yayi istighfari, an karɓa. Ta fuskar za a yafewa Abu Talib ba zai shiga wuta ba. Ina ba zan kufa yinda. To haka lokacin da Abdullah bin Ubay bin Salul ya mutu, kun riga kun san me ya faru a tarihi, dan tsabagen iya munafici har ya ce annabi ya bayar da rigarsa da a yi masa likafani da ita, kuma annabi ya rinka roƙa masa gafara shi. Allah ce da shi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ise ka roka musu gafara ko kar ka roka musu, duk daya kamar zabi kenan. Sai kuma aka ce kai in ma da za ka roka musu gafara su 70, Allah ba zai musu gafara ba. Wannan 70 din ba wai ana nufin ya tsaya so 70 ba, inda zai so miliyan ma duk daya ne. Idan Larabawa sun so mubalaga wajen zurfafa abu, a ce ai ko so 70 ne sai na yi, ma'ana ko su ba adadi shi suke nufi, ba wai 70 ta 10 su 7 suke nufi ba anan. Kun gane ku? 70 ta su ba adadi ake nufi. Da za ka roƙa musu gafara su ba adadi, falan yaktir Allahu lahum, Allah ba zai musu gafara. Saboda mai zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Dan sun kafirce ma Allah, sun kafirce wa manzon Allah, Allah ko ba shi da fasika. Haka yace sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum. Duka ga wannan na nuna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari ga waɗansu, ya roƙa musu gafara ba a karba ba, ta fuskar cewa a yafe musu ba a karba ba. Dan inda haka ne da Abdullah ibn Ubay ibn Salul bazai shigo ta biki, amma kowa san shine ra'sul munafiqin, shine dai a cikin wannan al'umma shine farkon wanda fadin Allah ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, take gaskatuwa akan sa duk da istighfarin da Annabi ya masa, duk da addu'a da ya masa, duk da riga da ya bayar aka masa likafani da ta, duk ba zai wadata su ba ranar tashin kiyama. To duk idan mun gane wannan cewa ga mafifici sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa waɗansu gafara ba a karɓa ba, ba dan shi bai cancanci a karɓa daga wurinsu ba, sai dai su laisu ahalan li an yughfara lahum, dan su ba ahalin a yi musu gafara bane ba, dan haka ba a karɓa ba. To waye kuma yau zai ce zai maka addu'a a karɓa in baka cancanci a karɓa din ba? A sai daga wannan sai mu gane waɗansu malamai da za su yi maka barazana za su yi maka addu'a ka samu, ko su yi maka addu'a ka rasa, za su wuce ma a gaba ka shiga aljanna kai tsaye. Da Annabi ya wuce wa Abu Talib gaba kai tsaye ya shiga, amma aka ce ranar tashin kiyama zai moru ne da ceton Annabi ta fuska ɗaya. Da ma sun bar janareton ɗaya wannan wutar kai ko faɗa musu su bar ta, kaga hasken ba zai ba shi mai ɗan kyamara ba, ko faɗa musu ka idan an tashi sun kashe janareton su su ga naifansu, amma mu da yansu ba ba mai yau. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa shine Abu Talib zai amfana da ceton manzon Allah, kamar da hadisi ya tabbata na cewa a ciro shi daga tsakiyar wuta a kawo shi gaba, inda wuta za ta tsaya masa a ma'alwallanta, amma kuma saboda tsananin zafinta ƙwaƙwalwar kansa tana tafarfasa irin yadda ruwan zafi ke tafarfasa a kan murhu. To wai shi ne ya fi kowa sauƙi daga cikin wanda za a yi wa azaba a cikin wuta, wanda wutar ta tsaya daidai ma'alwallanta amma kansa yana tafarfasa, amma a cire shi daga ciki babu wannan bayanin. Ina fatan kun fahimta da kyau. Duk waɗannan darussa amfaninsu shine su yi ta wayar mana kai game da harkar addini, game da harkar aqidanmu, da game da harkar imaninmu da tauhidinmu, ta yadda kar wani ya ce mana kaza, kar wani ya ce mana kaza. Kaga an kai wani matsayi da anan kasar, idan aka zo mutum ya mutu, akwai malamai da suke zaunawa akan yadi guda ko turmi guda na farin alawayyo da ake likafani da shi, wai su karanta waɗansu salatai da waɗansu addu'o'i da waɗansu zikirai, idan suka zauna a kai suka karance, to wannan farin alawayyan lokacin da wani naka ya rasu kake son ya samu tsiraran tashin kiyama, sai ka zo ka sayi daidai yadda za a yi masa likafani kan kuɗi naira 25,000 ko 30,000, a yi masa riga da shi, wato wannan ita ce kai tsaye zuwa ga aljanna, ba wani kwane-kwane saboda su wallahi akwai yan wallahi a garin nan, wallahi Allah ta fuskar addini, wallahi mufsiduna bil ardi, su a mutane damfara kawai ka ji dan Allah wannan al'amari. Wani abin sai ka ji ma kai tun da aka haife kama baka taba ji ba. Allah ruba mana asiri. Wato kenan wannan ta wannan fuskar kenan. Waɗansu malaman sukan ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen, duk da cewa tana cikin suratul tauba amma ta iya yiwa ayar ta sauka ne a Makka. Ma'ana suna so su ce kafin annabi fara istighfari din aka hana shi, ya sha alwashin cewa la astaghfiranna laka ma lam unha, sai aka saukar da wannan aka hana shi. Suka ce domin saboda sura idan an ce wa sura madaniya ba wai lalle bane dukkan ayoyinta su zanto ƴan Madina, a'a ya ishe ta zama ƴar Madina ya zanto mafiya yawan ayoyin da ta ƴan Madina din ne. Wannan baya hana a samu aya ɗaya biyu uku ƴan Makka, kamar yadda in an ce sura Makkiya ba wai lalle bane dukkan ayoyinta su zanto ƴan Makka, a'a ta iya yiwa mafiya yawan ayoyinta ne ƴan Makka. Wannan baya hana a samu aya ɗaya biyu su zanto ƴan Madina ne. Kun fahimci wannan zancen? Sai zance na uku waɗanda suke cewa a'a, kasancewar ta zo cikin suratul tauba madaniya ce, amma kuma ta iya yiwa dama an saukar da ita a Makka kuma sai aka zo aka sake maimaita saukar da ita a Madina, saboda akwai wani bangare na Alkur'ani an saukar da shi so biyu, kamar suratul Fatiha an saukar da ita so biyu da nassin hadisi galara, domin aya dai ta nuna mana cewa an saukar da ita a Makka. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم هو حديث البخاري يقول السبع المثاني سوره الفاتحه wannan aya da take cewa an baka sab'ul masani suratul fatiha wal qur'an al azim an baka qur'ani aya ce cikin suratul hijr, suratul hijr ko makkiya ce, wannan ya nuna tun a Makka kenan aka ba manzo Allah mai fatiha. Sai kuma ga hadisin muslim da yace wata rana manzo Allah na zauna a Madina, sai aka ji wani irin ƙara da aka ji ƙara wanda ba taba jin sa ba, sai ga wani mala'ika ya sauka tare da mala'ikar Jibril. Shi ne mala'ikar Jibril ke cewa da shi ƙaran nan da ka ji wata ƙofa ce aka buɗe a sama ba taɓa buɗe ta ba kafin yau, yau aka fara buɗe ta. Kuma wani mala'ika ya sauko tare da ni kafin wannan ranar bai taɓa sauka ba sararin duniya sai yau, ya rako ni ne don in maka bishara da haske guda biyu da aka baka banda kai ba wani annabi da aka taɓa yi shi. Haske na farko kawatimu suratul baqara, ƙarshen suratul baqara amalan rasuli kenan zuwa ƙarshe. Haske na biyu suratul fatiha, kaga tunda ya kawo yanzu ma'ana kuma da ta an saukar da ita a Makka, kaga takarrara nuzulu haƙƙin, ina fata an fahimta. Wato wannan baya hana ta sauka a can kuma ta sake sauka a nan. Wa nazala qawluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, sannan fadin Allah ta'ala cewa innaka la tahdi man ahbabta ya sauka, fadin Allah cewa kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba, walakin Allah yahdi man yasha, shi Allah na shiryar da wanda ya ga dama ne, wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah shi ne mafi sani ga wane ne kimtsatse ko shiryayye. Cewa ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba a zahiri kamar ya ci karo da fadin Allah ta'ala wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici, can an ce kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici, nan kuma an ce kai baka shiryar da wanda ga dama. To ita shiriya din iri biyu ce, akwai hidaya bi ma'anar bayani, shiriya da ma'anar bayani, akwai kuma hidaya bi ma'anar tawfiq, shiriya da ma'anar gamdakatar. Shiriya da ma'anar bayani, wannan shine aikin annabi, lalle yana yin bayani da Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, ma'ana kana yin bayanin tafarki madaidaici. Amma da ya ce baka iya shiryarwa, ma'ana baka iya katartar da mutane kai musu gamdakatar ta samu muwafaƙan karɓan shirya, wannan a hannun Allah yake ba a hannun ɗan adam ba. Ina fata an fahimta. Qala ibn Ishaq wa qad rasahu waladuhu Ali bi abiyati, ibn Ishaq shine Muhammad ibn Ishaq ibn Yassar ibn Khiyar al-allamatul hafiz al-ikhbari Abu Bakar sahibu sira, babban malamin sira ne shi Muhammad ibn Ishaq. A fagen ilimin hadisi dai kam zahabi ce laysa bil mujawwad, ba ƙwararre bane da yawa, kuma ma yakan yi ta dalisi, wato ya ɗan yi rufa-rufa wajen ruwayar hadisi da lafazin da a fahimci kamar ya ruwaito daga wajenka ba an bai ruwaito daga wajenka ba. To dan saboda haka dai yana cikin mudallisun, wanda yake ba a yarda da ruwayansa illa idza sarraha bit hadisi, sai in ya ce haddathana to sai a karba, ko akbarani ko akbarana, haddasani ko haddasana za a karba, amma idan ya ce an fulan ba za a karba ba, saboda lafazin an fulan daga wani ta iya yiwa daga wane ni naji kai tsaye, ta iya yiwa daga wane wane ne ya faɗa mun ya ce. To waɗansu masu ruwayar hadisi, in wani ya faɗa musu hadisi cewa wane ya ce, to wannan wanan kuma amintacce ne, wancan wanda ya faɗa musu ba amintacce bane ba, sai su rushe wancan su suke faɗa shi sai su ce an fulan daga wane. Idan ka ce kai ka ji zai ce a ba ni ba, amma idan aka yi shiru lafazin ya iya daukar ma'anar shi ya ji, ya iya daukar wani ya faɗa masa. To saboda rashin tabbas din ko shi ya ji ko wani ne ya faɗa masa, din wani ne ya faɗa masa waye wannan din bai faɗe shi ba ballantana mu san shi, sai a ce ba a yarda da ruwayar ka ba kwata kwata. Dan saboda a tsare hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada kariya ta shiga ciki. To Muhammad ibn Ishaq sahibu sirri yana cikin su, lalle kan babban malami ne. Har Imam Az-Zahabi yace kana fil ilmi baharan ujajan, yace in dai a fagen ilimi ne kamar wani irin teku ne wanda yake tsiri ya cika ya batsi, amma idan an zo bangaren ruwayar hadisi bai kai sauran ba. Wato kowane mutum ana ba shi haƙƙinsa. Irin abin da ba ma iya ganewa kenan a ƙasashenmu, idan aka ce malam sai ka ɗauka kowane fanni na ilimi ya sani. To ta iya yawa malam da ma'anan gardi wanda ya haddace Qur'ani, amma bai iya fiqhu ba, bai iya hadisi ba, bai iya tafsiri ba. Kaga maganar cewa ka zo ka sa shi ya maka limancin Juma'a ba ta taso ba, maganar cewa a bashi gawa ya wanke ba ta taso ba, gina kabari akan suna duk bai iya wannan ba, sai dai akan al'ada yadda kowa ma na iya, kowane mutum akan titi ko ba haka ba. To amma idan an ce malam ba a bambancewa. Ta iya wa malam da ma'anar wanda iya isriniya kadai, ko Qur'ani bai iya ba, iya Qur'ani ba, bai iya fiqhu ba, bai iya hadisi ba, amma ya iya isriniya. Duk a kasar Hausa malam ko ya iya dalailul khairati, duk a kasar Hausa malam. To sai ka je da littafi sai al'amura sarki ce, ba abin da ya sani. To shi ilimi ana kimanta shi, ana bashi aji aji dinsa. Idan mutum ya san abu ya sani, in bai sani bai sani ba, ko da malami ne a wani fagen, to ba lallai ne zama malami a fage kaza ba. Eh, malami ne a fagen Qur'ani, mahaddaci ne, ya jafari gangaren ne, amma idan an zo fiqhu ba zai karanta ma ko da ahlali ba. Eh, malami ne a fagen fiqhu, ya iya fiqhu amma ko bai iya Qur'ani ba. Dan haka bai kamata ma a ce za a sa shi tafsiri ba, bai ma iya Qur'ani ba kwata kwata, bai san abin da yake ba. Eh, malami ne a fagen isriniya da dalailu kadai, amma ba za a zo a koyi addini a wajensa ba. Dan shi kasida ya iya, kasida kuma ba addini ba. To amma duk a kasar Hausa malam, shi yasa sai ba a iya bambancewa tsakanin wanne ne da ba wanne ne ba. Wa qad rasahu waladuhu Aliyu bi abiyatin, Ibn Ishaq yace shi Abu Talib din nan ɗansa Aliyu yayi alhinin mutuwarsa ta hanyar kawo waɗansu baitoci. Ar-risa'u a larabce shine ambatar kyawawan halayen mutum bayan mutuwarsa, ko musamman in ya kasance a baiti na waka. Ar-risa'u sai a ce rasa fi'il madhi yarfi mudari'i. Ar-risa'u bi kasarin ra shine masdarin kalma din, ba ar-risa'u ba kamar yadda wadansu dalibai ke fada, wannan kuskure. In ka duba kamus, ar-risa'u bi kasarin ra. Minha daga cikin abiyatin da abinda Ali ibn Abi Talib ke faɗa, ariktu li tayrin akhiral layli garrada yuzakkiruni shajwan aziman mujaddada aba talibin ma'awassa aliki zannada jawadan idha ma asdara al'amru awrada fa amsat quraishin yafrahuna bi mawtihi walastu ara hayyan yakunu mukhallada أرادوا أمورا زيفتها هلومهم ستوردهم يوما من الغي موردا يرجون تكذيب النبي وقتله وأن يفترى قدما عليه ويجهدا كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندا ونبيتيننا ونبنغريننا أبياتكم بادوكا سكيننا يجي أريكت لطيرين akhiran layli zarrada, ni kam na kasa yin barci, shine ariktu, na kasa yin barci, barci ya kaurace mai idona. Li tayrin akhiran layli zarrada, dangane da wani tsuntsu da ya kugi a ƙarshen dare, wani tsuntsu da ya wuce yana kugi yana cera waka ko kuka don a ƙarshen dare, yuzakkiruni shajwan aziman mujaddada, kukan wannan tsuntsun yuzakkiruni shajwan sai yake tuna mun wani bakin ciki aziman mai girma mujaddada wanda yake maimaituwa ko ake maimaita shi daga lokaci zuwa lokaci. Ma'ana kukan da wannan tsuntsun yake yi da asubahi lokacin da ya tashi daga shekarsa sai ya tunatar da ni kukan da yara marayu suka rinka yi a gidan Abu Talib bayan mutuwarsa. Shine abin da yake nufi. Yace Abu Talib, yace abin da aka tuna mun na bakin cikin shine Abu Talib. Ma'awasa aliki zannada, ma'awasa aliki mafakar talakawa. As-sa'alik jam'i ne na as-su'uluk, as-su'uluk talaka wanda bai da ko titiri. Idan an ce ma'awasa aliki wato mafakar talakawa, idan talauci ya kama mutum sai ya je can, yana da bukata sai ya je wajen Abu Talib. Zannada mai yawan kyauta, jawadan idza ma asdara al-amru awrada, yake cewa jawadan mai yawan kyauta, idza ma asdara al-amru awrada, in har ya farar da wani al'amari to sai ya cika shi. Ba zai farar da wani al'amari ba ya maka rabi da rabi, kana neman 1,000 ya baka 350, shi bai baka ba shi bai hana ka ba, a inda zai bayar sai ya cika. Ba zai fara abu ba ya tsaya a tsakiya sai an cika shi. Fa amsat quraishin yafrahuna bi mauti, sai kawai quraishawa suka yi ni suna ta farin ciki da mutuwarsa. Me yasa suke farin ciki da mutuwarsa? Saboda kariya da yake baiwa annabi, suna ganin tunda yanzu ya mutu ba sauran mai baiwa annabi kariya. Walastu ara hayyan yakunu mukhallada, yace shirme suke yi, ban taba ganin wani rayayye ba wanda zai kasance dawwamamme a duniya. Me ko yake farin ciki da mutuwarwa ne har kai farin ciki, to kai zaka dawwama ne? Afa in mitta fahumul khalidu kullu nafsin za'iqatul maut, ai kowace rai sai ta dantsan mutuwa. Shine wai Imam Shafi yake cewa tamanna'u nasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lati fiha bi awhadi, yake cewa waɗansu mutane sun guraci wai ina ma in mutu, kisu to idan ma na mutu din ai wani titi ne wanda ba ni kadai nake bin shi ba, kowa sai ya bi da su guri. Aradu umuran zayyafatha hulumuhum, yace sun so waɗansu al'amura wanda tunaninsu ya kawata musu shi. Ta turiduhum yawman min al-ghayyi maurida, waɗannan al'amuran kuwa sai sun gangarar da su yawman a wani ne mai zuwa mauridan, wata magangara min al-ghayyi ta halaka. Abinda suke so wato shine kari addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna ganin ba mai bashi kariya sai Abu Talib, wannan haka hankalinsu ya saka musu. To wannan sake-saken tunaninsu dan su dinkawa musulunci bakirci da kulle-kulle, wannan sai ya jawo musu gangarawa wani katar rami na halaka wanda ba su san mafitarsa ba. Yuradduna takziban nabiyyi wa qatluhu, su babban abinda suke fata shine kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So suke kuma a ƙaryata shi, wa an yuftara kidman alaihi wa yuzhada, so suke a kirkire ƙarya a jingina masa, kuma a yi musu da abinda ya zo da shi kar a yarda da shi. Kazabtu wa baitullahi wa baitillahi, yace ƙarya kuke ku Qurayshawa, ina rantsuwa da ɗakin Allah. Kaga shi ma lokacin bai riga ya ai ba rantsuwa da ɗakin Allah, ana rantsuwa da Kaaba ne? Ba. Yace hatta nuzikakum sudural awali, ce ƙarya kuke yi, hatta nuzikakum sudural awali, har sai mun ɗanɗana muku ƙirjin masu ko tsinin masu. Wal husamul muhannada, da takobi dan Hindu, a da takobi dan Hindu shine karshen takobi, an gane ko? A takaice dai ba a rantsuwa sai da sunan Allah ko da siffa cikin siffofinsa. Man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut, wanda duk zai rantsa sai ya rantsa da Allah ko kuma ya kuce guri, wanda duk zai rantsa sai ya rantsa da Allah ko kuma ya ce. Amma mu lura da jingina ma Allah abu kamar baitullahi, kaga baitu mudaf lafzul jalala mudaf ilayhi, naqatullahi misali, fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, naqa mudaf wa lafzul jalala mudaf ilayhi, ko ba haka ba? To kuma ilmun lahi, basarun lahi, yadun lahi, me bambanci tsakanin waɗancan biyun farko da kuma waɗannan guda biyu na ƙarshe? Misali mu ɗauki baitun lahi, naqatun lahi, da kuma ilmun lahi, sam'un lahi. Kowanne dai an jingina ma Allah shi, nan an ce baitun lahi, ɗakin Allah, naqatun lahi, taguwar Allah, can gurin kuma an ce ilmun lahi da sam'un lahi, ilimin Allah, jin Allah. Me bambanci tsakanin su? Shine Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake bada wata ka'ida mai sauki da kowa zai iya ganewa. Shi amfanin ilimi sai a baka ka'ida, sai ka je kai ta aunawa, kamar mudu ne, sai ka je kai ta aunawa. Yake cewa duk abin da ake jingina ma Allah iri biyu ne, ko dai abin da yake tsaye da gindinsa shi da kansa abin, kamar Ka'aba ba tana tsaye da gindinta ba, tana da kawa'id dinta, wa zirfu Ibrahim al-qawa'ida, kamar naqa taguwa ba tana tsaye da kanta ba. Kaga wannan ainun ka'imatun bi zati haikina, nau'i na farko kenan. Ko kuma abin da yake laysat ainan ka'imatan bi ainiha, ba abu ne tsayayye da kansa ba, kamar ilimi abu ne da ido ke gani ko hannu ke tabawa, baya tsaye da jikinsa, dole sai ya rabu da wani, ko ba haka ba? Kamar ji yana tsayawa da kansa, a ce ga ji can ya taho, ga shi ya tafi, irin yadda za a ce ga taguwa ta taho, ga ta tafi, ba zai yiwu ba. To abin da ake jingina ma Allah iri biyu ne, ko dai abin da yake tsaye da kansa, ko kuma abin da yake baya yiwa ya tsaya da kansa, dole sai ya rabu da wani, kamar ji, gani, ilimi, hukunci, hikima, hannu, duk baya tsaye da kansa, ko ba haka ba? Musamman dai ilmun lahi da sam'un lahi da basarun lahi, mu dauki waɗannan guda uku don kar mu tsawaita da yawa. To duk abin da yake ainun ka'imatun bi zatiha, abin da yake tsaye da gindinsa, idan aka jingina ma Allah shi, ya zama min babu idafatil makhluq ila khaliqi, ya zama an jingina halitta ne zuwa ga mahalicin, abin mallaka ne zuwa ga mamallakin. Ina fata an fahimta. Naqatul lahi taguwa dinnan halitta ce, Allahu kuma shine me mai halitta din. Idan taguwa makhluq, Allahu ta'ala khaliq, min babu idafatil makhluq ila al-khaliq. Idan ka ce baitul lahi, kaga al-bait nan al-mamluk ne, abu ne da ake mallakar sa, Allah kuma shine mai din mamallakin, min babu idafatil mamluk ila maliki. To amma idan ka ce ilmun lahi, sam'un lahi, basrul lahi, min babu idafati sifati ila al-mawsuf biha, ya zama babin jingina sifa zuwa gawa mai ita, shine Allah ta'ala. To duk abin da yake sifa ne cikin sifofin Allah, ana iya rantsuwa da shi daidai da yadda ake rantsuwa da sunan Allah. Amma duk abin da yake mallakar Ubangiji ne ko halittar Ubangiji ne, ba a rantsuwa da shi. Dan in an jingina ma Allah shi, an jingina masa ne ba dan ya zama sifa na Allah ba, sai dan ya zama mallaka ne na Ubangiji, ko kuma dan ya zama mai abin halitta da Allah ya halitta. To ba a yin rantsuwa da shi kuwa. Dan haka baitul lahi mallaka ne, naqatul lahi halitta ne, duk waɗannan ko, amma sam'un lahi, basarun lahi da sauransu, duk waɗannan sufofi ne cikin sufofin Allah. Dan haka ana rantsuwa da suna, ana rantsuwa da sifa. Rantsuwa da suna kamar ka ce wallahi, ko ka ce tallahi, ko ka ce billahi, duk wannan suna ne ka rantsa da shi, an gane ku? Rantsuwa da sifa kuma kamar ka ce bi izzatillahi, na rantsa da izzar Ubangiji. Kaga ba sai ka karanta da Ubangiji ba, karanta da me? Izza ta sa, wanda izza din nan tashi sifa ce cikin sufofinsa. To a takaice dai hadisin manzo Allah da yace man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut, rantsuwa da Allah ta shafi rantsuwa da sunansa, ta shafi rantsuwa da me? Sifa cikin sufofinsa. Duk abin da ba sunan Allah bane kuma baya iya yiwa ya zama sifa cikin sufofinsa, to bai halatta a rantsa da shi ba. Kamar ɗakin Allah ba sifarsa bane ba, kamar taguwar Allah ba sifarsa bane, kamar annabin Allah ba sifarsa bane ba. Ina fata an fahimta. Kamar ƙasar Allah, saman Allah, duk wannan ba sifofinsa bane ba, halittunsa ne, ba a rantsuwa da su. Ina fata kun fahimci wannan ka'ida. Alaikum salam. Ha, kitabun lahi, littafin Allah, halitta ne shi littafin, magana ce ta ce magana sa kuma ta zo mai sifarsa ashe zaka yi rantsuwa da shi zancen Allah ka rantsu da Alkur'ani zancen Allah ne At-Taura zancen Allah ne Zabura zancen Allah ne haka lilla an gane ku a sai kamata maka tambaye wannan mun riga mun ruce ta tana baya su ce sun rantsu da zatin Allah to tsarkin zati din tsarki din kan ai sifa ce domin idan an ce tsarki din ai shine kasancewar sa baya da kamalai sa kamar misali shay rashin kamanceceniyar sa to wannan rabbul kaaba ya tsareni ke me kace kina idan kace rabbul kaaba ina rantsuwa da ubangijin kaaba to sai a ce kai kukkure mun kuma idan an ba ku maudu ba sai ku je ku yi ta wani ba to da yanzu an daina ba da maudun kenan sai dai a tsakuro khallafa abu talib arba'ata dhukurin wa binatayn fa dhukuru talib wa aqil wa ja'far wa ali wa bayna kulli wahidin 10 sinin fa talib asannuhum thumma aqil thumma ja'far thumma ali yace abu talib ya bar ƴaƴa maza ne guda hudu wa binataini da ƴan mata biyu cikin ƴaƴansa ƴaƴa nauke ne bari shida fa dhukur su mazajan talib akwai talib wa aqil da kuma aqilu wa ja'far da kuma ja'far wa ali da kuma ali wa baina kulli wahidin 10 sinin tsakanin kowanne daga cikin waɗannan wato shekaru 10 ne tsakanin su da juna kaga akwai rata tsakanin su fa talib asannuhum shi talib shine mafi yawan su shekaru shine babban cikin su thumma aqilu sannan aqilu na biye da shi thumma ja'far sannan ja'far thumma ali sannan ali ibn abi talib fa amma talib amma shi talib yadda tarihin sa yake a takeice fa akhrajahu al-mushrikun yawm badrin kurha mushrikai sun tilasta shi ya fita cikin sahun su ranar da a wani kaulin an ce ya kai dan shekara 9 kharaja bihi abu talib ila sham fi tijaratin abu talib ya tafi da shi harkokin kasuwancin sa zuwa kasar sham fara'ahu buhaira ko bahira sai bahira ya ganshi shi wannan bahira din ar-rahib wani mai ibada ne cikin malaman yahudawa wadansu suka ce cikin malaman kirista to menene sunan bahira din wadansu suka ce sarjis sunansa wadansu suka ce sarjis wadansu suka ce narjis wadansu suka ce narjis wa amara ammahu an la yuqdima bihi sham da bahira ya ganshi ya ga alamun annabta ta tare da manzon Allah kamar yadda suka ce sai ya umarce shi cewa kar ya daidai kasar sham da shi khawfan alaihi min al-yahud dan kada yahudawa su far masa fa ba'athahu ammuhu ma'a ba'd gilmanihi ila al-madina sai abu talib ya tura aka dawo da shi zuwa madina wa waqa fi tirmidhi ya zo cikin riwayar tirmidhi annahu ba'atha ma'ahu bilalan a wannan lokacin ya turo bilal tare da manzon Allah din dan a dawo da shi gida wa huwa ghalithun wadih malai ce wannan ko kuskure ne na sarari da tirmidhi ya rawaito fa inna bilalan idza zaka la'annahu lam yakun mawjudan sai don bilal din kila ma a wannan lokacin babu shi tunda manzon Allah dai kan ya girbo bilal ya za a ce a wannan lokacin an turo bilal ya rago gida ungane da kyau ita wannan kissa ta cewa an tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar sham cikin marwaitanta akwai imamu tabari akwai imamu turmizi akwai hakim an-nasaburi abu abdullahi da waɗansu ne cikin malamai marwaita tarihi ko hadisi to amma dukkan asanid din da aka ruwaito kissar da su ba su tabbata ba dukkan su za'af Zahabi ma yace waɗansu ma hadisan na ƙarya ne mawdu'at inji Imam Zahabi kun gane cewa an je da Annabi kasar sham har bahira shi wannan malamin Yahuda ya ganshi ya gayyaci Abu Talib cewa su zo gidansa cin abinci da aka zo ya ga kamban annabta tare da Annabi kuma ya lura Annabi na tafiya girgije na masa inuwa bayan girgije ya masa inuwa da ya zauna gindin wata bishiya sai inuwa ta karkata ta zo ita ma ta yi masa inuwa ko ya zauna gindin wani kututture ba ya da ganye dan da ganye ganye lub-lub, dukkan wannan kissa ba ɗaya da ta tabbata. Kun gane da kyau? Ba ɗaya da ta tabbata cikin waɗanda kissoci, duk da abu ne da'ifai ne, ba kissa ɗaya da za ka ɗauka ta kai labari. Shine ma har ɗaya daga cikin malaman da suka yi naƙadin kissar yake cewa kun ce kissar ta ce girgiji ya masa inuwa, duk inda ya tafi girgiji na binsa, da ya zo gindin wata bishiya kuma da ya kwanta, sai ita ma bishiyar inuwar ta ta karkata ta zo ta sake rufe shi. Ya ce to ya akai ko ga inuwar bishiyar bayan ga inuwar girgiji? Dai idan girgiji ya rufe sama babu rana ballanta na a gane na fata bayyana yace to koda matanin kawai aka kalla ba a kalli sanadin ba, to ballanta a cikin sanadin akwai ammat wasu yawan gaske. Da haka dai wannan kisar ba ta tabbata ba. Khurujuhu ila Sham wa zawajuhu Khadijata, fitarsa kasar Sham kuma wani zuwan nabi. Wancan an ce an jera da shi yana dan shekara 8 a dan shekara 9 ko dan shekara 12 ko dan shekara 13 kuma yadda suka yi safari. Mun ce wannan da'ifi ne. To wannan kuma na biyu ne. Falamma balaga Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 25 sana, yayin da annabi ya kai dan shekara 25, kharaja ila Shami fi tijaratin li Khadija radiyallahu anha, ya fita zuwa Sham a wata harkar kasuwanci na Khadija. Wa ma'ahu maisaratu gulamuha, tare da shi akwai Maisara wanda yake bawa ne ita Khadija. Fa wasala Busra, har ya je garin Busra. Shi garin Busra a yanzu yana cikin kasar Iraki, shi ne garin da ake danganta Imamul Hasan al-Basri zuwa gare shi. Wato Busra mutumin Basra, wato ba Basratu ba Basra, kamar yadda waɗansu dai malamai suka ce Busra kasar Sham ne a da, amma yanki ne na Iraki a halin yanzu. Da ko duk wannan wajen ana kiransa Sham. Har ya je zuwa Busra, daga baya sai ya dawo bai karasa ba kenan. Tun maraja'a sai ya dawo. Fatazawwaja aqiba ruju'ihi Khadijata binta Khuwailid, dawo wasa ke da wuya ya auri Khadija binta Khuwailid. Wa hiya awwalu imra'atin tazawwajaha, ita ce matarsa ta farko a duniya. Wa awwalu imra'atin matat min nisa'ihi, ita ce kuma farkon matarsa da ta mutu cikin matansa. Wa lam yanki 'alaiha ghayraha, lokacin yana tare da ita bai mata kishiya ba. Wa amarahu jibrilu an yaqra 'alaiha salam min rabbiha wa yubashshiruha bi baytin fil janna min qasabin. Jibril ya umarce shi ya yi mata sallama cewa Ubangiji na gaishe ta, kuma ya mata bishara da wani gida cikin aljanna min qasab, wanda aka yi shi da zinariya. To shi ba wannan fita da aka yi ta biyu zuwa kasar Sham ba a karasa ba, domin daga Busra ne aka dawo. In ma ya tabbata sun fita da Maisara, ita wannan kisar ita ce ne ta kokarin bin diddiginta wajen awa uku, yau ban samo ƙarshen sakamako a kanta ba. Amma dai waccan ta farko da ifiya ce ta fitarsu da Abu Talib, bishiya ta girgije ya masa inuwa, wannan da ifiya ce ba wani kwane-kwane, ba wani abin a kanta. Amma wannan fitarsa ta biyu yana ɗan shekara 25 shi da Maisara, to wannan kisar ita ce ban samu kaiwa zuwa ga sakamako ba a kanta duk zaman da na yi yau. Gane ku? Amma hadisin da, amma maganar cewa ita ce farkon matarsa wannan tabbatacce ne, bai auri wata a kanta ba wannan tabbatacce ne. Maganar cewa mala'ika Jibril ya zo ya ce ka ce wa Khadija Allah na gaishe ta, wannan hadisi ne tabbatacce, yana cikin Bukhari. Dan manzon Allah na zaune ne ita kuma Khadija ya shigo, sai ta shiga dan ta kawo masa wani abin sha, sai ta taho da wani kofi ko da ruwa a ciki ko madara, kamar yadda mai ruwa ya yi shakka. Lokacin kafin ta zo ne sai mala'ika Jibril ya zo ce ga Khadija nan tana zuwa, tare da ita akwai abin sha za ta kawo maka, idan ta zo ka ce Ubangiji yana gaishe ta, kuma kai mata bishara da gida a cikin aljanna na zinariya. Kuma falalan ummuna Khadija. Tahannuthuhu fi ghari Hira, at-tahannuth ma'anasa at-ta'abbud, bauta ta hannusuhu ibadar da annabi ya rinka yi fi zahira a cikin kogon Hira tun kafin turo shi annabta thumma hubbiba ilayhi alkhala an soyanta masa wato an so masa shi annabi ya zanto mai san alkhala ke bantuwa shi kadai ya fita daga hayaniyar mutane saboda lokaci da annabi yake kafin turo shi annabta lokaci ne inda zaka zauna ko ana caca ko ana shan barasa ko ana zage zage ko to sai zanto yuhibbul khala yana son ya kebanta daga cikin mutane dan baya son ya ga mummuna ko ya ji mummuna sallallahu alaihi wasallam wa ta'abbud li rabbiki kuma an kimsa masa san bauta ga ubangijinsa fa kana yakhlu bi zarihira ya kasance yana kebantuwa a kogon dutsen Hira ya ta'abbadu fihi yana bauta a cikin sa to anan ne malamai suke tattaunawa cewa gashi lokacin ba a yi masa wahayi ba wace irin bauta yake kuma hadisi ya nuna cikin Bukhari lalle yakan fita har ma yakan fita da guzurinsa in guzurinsa ya kare ya dawo gida sai ya dauka ya koma ya je zan Aisha ta ce ya ta'abbadu fihi ya tahannasu fihi layali zawatil adad yakan zauna waɗansu darare ma abuta adadi ma a can gurin cikin kogon Hira ba tare da ya dawo gida ba yana ta bauta to anan kansa ya sa lamba yace inna ma kana ta'abbuduhu tafakkuran fi ma ala ilayhi amrun na min zulumatil jahiliya yace ibadar da annabi ke a wannan lokaci tunani dangane da halayen da mutane ke ciki na duhun jahiliya almunafiyati kullal munafati lil aqli wal fitrati salima duhun jahiliyan da ya ci karo da dukkan abinda hankali ko fitra lafiyayya ta tabbatar wa kaifa sabilu la inqazihim tunani yake cewa ya za a samu tafarki da za a samar da mutane min darakati hadhihi taqalid daga wannan rabuka da suka fada a ciki na irin waɗannan al'adu munana wa ikhrajuhum min hadhihi dhulumat ya za a fitar da su daga cikin irin wannan dubbai na jahiliya wa shifaihim ko shifaihim min hadhihi al'adwa'il wabila ya za a warkar da su daga waɗannan cutuka munana wa yusiru ila zalika qawluhu ta'ala abinda ke nuna haka fadin Allah ta'ala wa wajadaka dallan fahada wa qawluhu alam nashrah laka sadrak وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك الله يجعل وجهك ضالا يا سميك باك ده شريا فهذا سي شريا دكي كو يا سميك باك ده علمي سي علمتر دكي الا ودكم الله يجعل علم نشرح لك صدرك شي مميل وتا مك كرجينك با يلو تا كرجي شي ني داموا تا دينا دامن صلى الله عليه وسلم ان يلو تا مك كرجينسا ده حسكي نا ايماني ده حسكي نا فطره كيكاوا تون كافن وحي يزو وضعنا عنك وزرك من اجي مك دكان وني نوي دا يكي دامنك غبرينك الذي انقض ظهرك الى النويين دا يا نويا يا مك غدان باينك اتكيتي دي زمن دي دا يكي يي با دي وتا روايه تبتتسيا daga shi annabin da ta nuna ga irin ibadar da yake amma dai hadisi ya tabbata cikin Bukhari hadisin Aisha cewa ya kasance yana yin ibada amma zikiri yake yi karatu yake yi me yake yi tunda lokacin ba a yi masa wahayi ba babu wata ibada da aka sanar masa ko sallah ko zikiri ko halala ko istighfari ko salati babu shi a lokacin gaba da babu wahayi ta tare to sai dai shi yasa waɗansu malaman suka tafi kan cewa tunani ne kawai a wannan lokacin tunani ne idan ya ga halayen da mutane suke ciki ya zai ya fitar da su daga ciki bai san yadda zai ba tunda ba a saukar masa da wahayi ba me zai ce masa su daina abin da suke lallai abin da suke bai dace da fitra ba lafiyar fitra bai dace da lafiyayyen hankali ba to amma ya zan yi in hana su tunda lokacin baya da Qur'ani a hannunsa jikansa kun fahimta wannan da kyau galibi abinda malaman suke faɗa ke wa bughidat ilayhi al-awthan wa dinu qaumihi an kimsa masa kiyayyar gumaka an kimsa masa kiyayyar addinin mutanansa fa lam yakun shay'un abghada ilayhi min zalik ba abinda annabi ya fiki sama da wannan wa ambatahu Allahu nabatan hasana Allah ya tayar da shi tayarwa kyakkyawa ya zama matashi nagari hatta kana afdal qaumihi muru'atan har ya kasance mafificin mutanansa ta fuskar mutunci wa ahsanahum khuluqan mafi kyawun su ta fuskar dabi'u wa azzahum jiwaran mafi izzar su wajen bayar da kariya ga dukkan wanda yake son taimako wa azabahum hilman mafi girman su wajen hakuri da juriya wa asdaqahum hadithan mafi gaskiyar su wajen zance wa hafazahum li amanatin mafi kiyayewar su ta fuskar amana hatta sammahu qaumuhu al-amin har mutanansa suka sa masa suna al-aminu lima jama'a Allahu fihi min al-ahwal as-salihah saboda irin abin da Allah ya tara masa na halaye kyawawa wal khisal karima da dabi'u nagari al mardiya ababan yadda har aka sa masa suna al amin. Kila wani yake cewa abin da yasa kake ganin yanzu waɗansu masu ɗariku suke yin kalwa saboda annabi ya rinka yin kalwa yana fita dutsen koko gwan Hira yana ɓuya waɗansu kwanaki kafin ya dawo. Shin wannan zai iya zama hujja na nema yanzu in yi kalwa in fita bayan gari in je in zauna waɗansu kwanaki cikin wata bukata ko in ɓuya a gida a cikin wani loko a wani sirdab wani kurfi gargashin kasa in koyi in yi ta kalwa in yi tarbiyya saboda annabi shi ma ya rinka zuwa kogon Hira al-layali zawatil adad kamar yadda Aisha ta faɗa ga hadisin cikin Bukhari. Ka san idan mutum ya yana so ya saman wa abu gindin zama ya rasa dalili to koya ya samu dan abin da ya iya karkata shi ya zama dalili sai ya bashi wannan fassara. To wannan hadisin ko wannan kissar ko wannan labarin zai iya zama hujja ga masu khalwa, zai iya zama hujja ga masu tarbiyya, tsakani da Allah ba zai zama ba. Saboda ne madalla masu khalwa yanzu da masu tarbiyya yanzu akwai waɗansu sanannun zikiri da aka ba su suna yi. Shin wannan zikirin da aka ba su suna yi yanzu shi ne wanda annabi rinka yi a kogon Hira? Ba shi ba ne ba. Kaga sun sha bamban da annabi. Tun da shi mun tabbatar ba mu san me ya karanta ba, don haka duk galibin malamai sun ce me yi tafakkur. Kaga hanya ta farko da zaka rushe abin ke dan yanzu kai idan kaji zaka yi salati in kaji zaka yi halala to shi ba halala ba, kaga ka saba masa ke dai ke. Na biyu, daidai lokacin da annabi ke yin wannan ba riga an yi masa wahayi ba. Tun daga ranar da aka yi masa wahayi ba mu da wata rana da tarihi ya nuna mana kuma ya sake komawa kogon Hira ya je ya huya yana wata ibada, in kuma ko wanda ya sani ya kawo, in an samu wannan sai ya zama ya nuna a yi halwa yanzu kuma wanda yanzu din babu wannan. Ina fatan kuna fahimta. Abu na uku da zaka iya kara cewa yanzu idan ka je ka shiga halwa menene matsayin ta a addini, wajibi ko mustahabi? Idan wajibi ne sai ka fara yin wannan abu na farko, wato kana da kudurin wajen ya ce maka fa wannan gobe. Idan wajibi ne ya aka yi zama wajibi waye wajabta, idan mustahabi ne ya aka yi zama mustahabi waye mustahabbantar, saboda da wajibi da mustahabi duk ba da ijtihadi bane ko tunani nasri ne na Qur'ani ko hadisi, karkashin sa ake fahimtar wajibci ko mustahabbanci wanda babu wannan nasri. Abu na hudu, wanda ya je shiga so adadin kwanakin da zai yi so adadin yadda ya bar sallar jami'i, domin ko da yini ɗaya ya yi halwa ta yini ɗaya ma'anarsa bai halarci sallar jami'i ba so biyar. To inda a ce hasaran da ya yi shi ne ya yi hasarar daraja 26, domin sallar jam'i tana fifiko a kan sallar mutum ɗaya da daraja 27, ma'ana yanzu shi daraja ɗaya ya samu ya rasa 26 har so biyar, 26 so biyar 130 darajar, a ce darajar da ya rasa kenan 130 misali, kaga ai ba ƙaramin hasara ba. To ballantana kuma shi jam'in ba wai mustahabi bane wajibi ne, ta yadda inda lafiyar ka kana ji kana gani ba bacci ba ka ki zuwa jam'i, in ka yi sallar kai kadai ta yi amma kana da zunubi da aka tanada na rashin zuwa jam'i, to kai kuma ka je ka fake da wani abu daban ka ki zuwa jam'i. In kwanakin suka yi yawa bayan ka ki zuwa jam'i kuma ba za ka je juma'a ba. Idan kwanakin kalwa sun shafi juma'a, kana can kana kalwa kuma ana juma'a, to kaga anan gurin sai ka ga kurakuran suna da yawa. Sannan kila kalmomin da kake faɗa a halin yanzu din ba sa nuna ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa nuna ladabi ga ubangijinka, ka muna ladabi ga Allah, ka muna ladabi ga manzon Allah, ka ki yin abinda aka wajauta ma ka je kai abinda ba a saka ba. Kaga duk wannan shi ne ba kuma wani malami ɗaya cikin malaman musulunci da ya taɓa cewa kai khalwa. Allah bai faɗa ba, manzon Allah bai faɗa ba, dan baka da hadisi kan wannan. Abubakar, Umar, Uthman, Ali basu faɗa ba, sune alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Imam Malik ibn Aqas ibn Malik ibn Anas bai faɗa ba, dan Qasim bai faɗa ba. Duk wani malami ko mai risala bai faɗa ba, ko mai ahlari bai faɗa ba, ko mai izziya bai faɗa ba, ko mai muktasar, duk ba wanda ya faɗa. To daga ina ka samu kenan. Ba ka da wata hujja sama da kace mu dai mun sami iyayenmu da malamanmu suna yi. Ko ba wanda sai ya raba mu da abinda muka samu iyayenmu da malamanmu a kai. Abinda babana tsoro ya mutu yana yi mu ba za a amfana mu ba. To kaga wannan kuma sai mu ce wannan ba hujja bace ba. Yanzu ka sallama ba ka da hujja. Kawai abinda ya rage shine kare martaban iyaye. A madadin kare martaban addini. A walau kana aba'uhum. La ya'kuluna shay'an wa la yahtadun. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير سكاك دكوان نشينا أبن ديك ما تموت على السكاني أنا سيك إذا أكتبتونا دا متن سيأفهين تدس إن متن زي بايد دا حتن كي يسو لالي سو لالينا آدل سي سيكاك الله يا يمسا قم دكتر يأفهين شاء الدين أما إن دا ما يالك يوتا أكيدا يا هو كجر الناجي دو أبن دا أفهدا بزي يدى متن بزي تأفهين شاء الدين duk abin da ba dalili ba sai ya lankwasa shi da karfi ya zama dalili don ya kare abin da babansa ya mutu a kai ba don komai ba kawai don babansa ya mutu a kai inda babana ne ya mutu a kai ba babansa ba zai kare ba a san zuciya kenan ta da Allah ya tsare to ina ganin sai mu dakata a nan gurin abin da muka faɗa na daidai Allah ta ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi dafe mana salamu alaikum Allah komai tambaya da yake cewa waye ya fara musulunta cikin yara malaman sira sukan ce wanda ya fara musulunta cikin yara shine Ali ibn Abi Talib shine farkon yaro cikin yara matasa da ya karɓi musulunci wanda ya ce ina neman ƙarin bayani game da sunan Abubakar da sunan Bilkisu me ma'anarsu farko dai Abubakar alkunya ce ba suna bane ba amma ghalabat alayhi alkunya wato alkunya din tarin jaye akan sa har ma waɗansu in kace me ye sunan sayyidina Abubakar ba su iya faɗa maka ba wanda sunan shi Abdullahi ibn Uthman sunan sa Abdullahi mahaifinsa Uthman amma da shi da mahaifinsa duk alkunya ta yi galaba a kan su shi Abubakar babansa kuma Abu Quhafa kowanne alkunya ta yi galaba a kansa to shi Abubakar wanda alkunya kuma wannan kamar yadda muka sha faɗa cikin darussa ya halatta mutum ya sa alkunya ko da baka da dadin idan to ma'anarsa muna fata ke misali baka da ɗa baka ma riga kai aure ba yanzu kake saurayi kace sunanka Abu Ammar alkunya kake na Abu Ammar babu dai annabi ya ce da Aisha ummu Abdullahi bayan ku Aisha ku bata taba yiwa ba amma Abdullahi da ake jingina mata dan yarta ne Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam dan Asma'u bint Abi Bakr ta haka babu dai to dan haka Abubakar al-Kunya ce kawai Bilqis ko Bilkisu yadda da yake rubuce Bilqisu ba da la da qaf da ya da sin wannan Bilqis din a cikin kissa ne yazo ta Isra'iliyat sarauniyar da ta yi mulki din nan a garin Saba cikin kasar Yaman wadda ta yi zamani da annabi Sulaiman alayhi salam wadda al-Hudhud ya je gano ta ya zo ke cewa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون تو إتسي عن كسا أكي تيا سننت بالكير في قرآن بيبين سننت با حكا كما حديثي لغا النبي إن جنجتي بيبين سننت با to amma a kissoshi na Isra'iliyat an ce sunanta Bilqis, wanda kaga wannan ba hadisi bane ba aya bace, dai kenan. Sannan ire-iren wannan sunayen suna nan da yawa, irin su Zulaikha wanda muke cewa Zulai ko Zulaha. Zulaikha shine asalin sunan, shi ma kissa ce, ba hadisi ne ya bada wannan sunan ba, ba aya bace. Ita ce matar sarkin nan na Misra wanda ya ajiye Annabi Yusuf a gidansa, kuma ta sauta yaudare shi. وراودته التي هو في بيتها النفس وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. آسيا حديث يا تبت ايتي ما تتر اولا وانا حديث يا تبت رجم دان الله سننت آسيا تو سيبي وجن فرسين كلمر آسيا بالالف بالهمزة كده الهمزة باين تا الف سي سين ديا دا كما تاوتوري آسيا دومي دانك تي آسيا بالعين دا كما صاد يازن توكا تنجمان رمي سابو كده دا المعصية انغاني بو توكا قدولة دان ka sa wunci suna Asiya, ka san wani Asiya kake fada, ba mai ainun ba, ba mai sadun ba, mai alhamza da sinun kenan kake fada. Wato wannan ke nuna mahimmancin mu makalkalewa harshen Larabci a matsayinmu na musulmi, dan shi ne yare na shari'ar musulmi. Ka'ida ba ta addini shi ne, idan ina jin Larabci kana jin Larabci muka haɗu, makaruhi ne mai magana da wani yare da ban ba Larabci ba. Ka'ida kamata ne ta Larabci, an fahimta ku? Za ku sha mamaki don kuwa ganin su maganganu na magabata cikin tabi'ai da tabi'ut tabi'i na masu yawan gaske dangane da yin amfani da dukkan wani harshe ba Larabci ba, in ba larura ta kama ta. Dukkan wani harshe ba Larabci ba, sai illa rura ce ba yadda ka iya. To yanzu wannan al'amari ba kuma wani wahala in za mu yi din, domin duk wanda suka yi wa addini nan hidima cikin harshen Larabci waɗanda ba Laraba ba su ne suka fi yawa. Sibowin yi wanda yin an zo makarantar nawa a duniya sai an ce sibowin ba wani da yake tsaye a ambaci nawa bai ambaci sibowin ba wani rabe ba ne ba. Zamakshari ba wani rabe ba ne ba. Dukkan waɗannan ba Laraba ba ne ba. Amma suka zo suka yi hidima ga harshen Larabci, hidiman da ‘ya’yan Laraba ba su ba. Lisanul Arab shi ne babban ƙamus ɗin Larabcin da ya fi kowanne girma, wanda ya fi Ibn Manzur al-Ifriqi ɗan Afirka ne ba. Sun faru da sabadi duk ba Laraba ba ne ba. Duk galibi waɗanda suka yi hidima wa addinin ba Laraba ba ne ba. Ashe ko ya suka iya suka iya suka gwanan ne? Yau an ka koya za ka iya ka gwananci, me yasa ka iya Turanci ka iya Faransanci, kawai Larabci ne shi ne ba za ka iya ba? Ba da dama ba ne ba. Mutane zama suka tashi girma ba su iya Turanci ba, amma suka shiga makarantar yaƙi da jahilci har sai da suka iya Turanci, yanzu waɗansu sun je har jami'o'i da yaƙi da jahilci. To don me ba za ka koyi Larabci a kan wannan matakin ba? Abin da mai sauƙi an za a yi. Sai dai kawai abin da yake faruwa shi ne, yanzu duk wanda ya zo yana son ya koyi boko, bayan yanzu ya girma ya zama ɗan kasuwa, yana so ya furka kasuwancinsa da zamani, ko bai iya Turanci ba, ko zai riƙa mu'amala da mutanen da ba ‘yan wasu Fulani ba, kuma ba su jin yarensa ba ya jin nasu, ka ga zai iya zuwa ya je ya shiga makarantar dare yayi ta biyan kuɗi ko nawa aka sa masa, kuma yayi ta naci sai ya koya. Amma har aka ce da shi zo ka shiga ta Arabiya ba zai iya wannan nafi da mai koyi Larabci ba, saboda babu ko kobo a ciki addini mai tsantsa. shine matsalar. Mata sun fi mu daurewa su ta su koyi wai da rarrafi da addini. Yanzu idan ka zo ka buɗe makaranta ta dare ta magidanta ka ce za ka koyar da su rarrafi da addinin musulunci, ka zo ka buɗe ta mata. To dama ta dare ta maza alkawarin da za su yi maka shi ne na ranar farko ko makon farko. Wajen sayar da fam har sai kun yi rigima da wani. Ranta ya ɓaci kake sayar musu da kowa. In suka zo ko 1,000 ne suka zo kuma ajinka mutum 40 ne ba su ya musu yawa wannan ajin Allah daga yin trafiki sun baje sun riga sun tafiya. Amma ba ta ku sai kullum karuwar suke. To shi yasa ake samun matsaloli da dama. Mata suna zuwa karatu suna ɗan dagewa su nace su ɗan iya kuma su ji wani abu su riƙe. Da an ce kaza kaza halitta kaza halitta sai wata rana ka saba kana yi wa matarka mulkin kabuwa ƙarya ta ce kaza su suka kawo hadisi sai ka fara gaba da malama farko rigima da kafar yi ta zama ga filmi na yin zuwa na kimin wa malama sarkin kada zama ga filmi na sarkin wa sarkin tafi. Akwai mutane da dama da suke rigima da matan su sai ai sun je makaranta an ce kaza an je karanta malam wani ya ce kaza ku motsi kaza malam na gama malam wani ɗan ba ya fi yi ma dai auren da ga ya fi yi maganar wata kala daban kuma ya san ƙarya yake don dai ya fita ne ta kai su kwana ba ya da abin da zai kare bari ya ce kwana abu sai a kusa daga wannan ajen da zo suna wata. Wannan matsalolin da dama to da haka wallahi ya kamata mu iya larabcin nan sosai da sosai wallahi ya kamata mu iya. Amma yanzu in aka ce za a iya to da za a sha wahala, wahalar da za a sha shi ne in dai ana son ƙwararrun malamai da za su koyar da larabci to kuma dole a ba su wani albashi mai tsoka da zirga a hankalinsu to kuma ba gwamnati za ta biya ko su wanda za su koyi larabci za su biya to kawo kuma wannan shi ne zai musu wahala. Kuma wannan albashin mai tsoka su ma inda sun daure sun biya duk tsadar su suka biya shi zai zuga su su zo su ga su yi hasarar kudinsa karan ba da kudi na kuma su tafi a banza sai ya zo. Kuma wannan zai sa a samu ƙwararren malamin da ya iya larabcin kuma ya san dabarun koyarwa na zamani. In ba haka ba sai dai malami na fi sabilillahi ni ko na sha faɗa mana cewa in za a yi karatu aka ce ba don fi sabilillahi ake so a yi karatu da shi to ba za a yi karatu. Dan malamin fi sabilillahi zai latti zai farshi kuma ba kai saka ce dan mai kai farshi ba malam dan mai kai latti fi sabilillahi me sai ka to mai da mai latti ko mai fadi. Kun bai buɗe makaranta zai karantar da mazan ko mata ko yara ya ɗan ko malamin fi sabilillahi to dama bai yi zai karatu ba. Ko malamin fi sabilillahi ba sai ka zaɓa ba ya da qualification sai wanda ya zo maka fi sabilillahi. Ko ta bayar Allah da ta rubuto cewa tana fama da ulcer tsawon shekaru 2 ko 3 ba ta yi azumi ba, yanzu ya za ta yi da wannan azumin nata? Ulcer ana kirga shi a cikin rashin lafiya, dukkan rashin lafiya ko Allah ce kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, wato ainihin duk wanda ya kasance mara lafiya sai ramawa don su kwanaki daban ko in ya zanto mata fi sai ramawa su kwanaki daban. Hukuncin ta shine ta yi ta neman maganin ulcer har ta samu sauki, in ta samu sauki sai ta rama wannan azumin na wannan shekarun da suka wuce ta. Amma ba za ta yi ciyarwa ba tunda dai tana nan ba ta da lafiya ne, rashin lafiya ko ba a mata ciyarwa sai dai ramuwa kadai. Rashin lafiyar da ake wa ciyarwa sai irin rashin lafiyar da an yi maganin ba a tsammanin warkewarta. To wannan ya riga ya zama abin nan kenan, wannan sai mutum ya rinka ciyarwa a kowane yini a madadin yin azumi. Ya zanto ya shiga karkashin fadin walal ladina yuziquna fi tuqamu miskin. Amma su fa ma ciyarwa ne a hukuncinsa, amma in da rashin lafiya ana sa ran warkewa, ko wani lokaci ma kikan samu sauki a lokacin damuna ko lokacin sanyin hunturu, za ki iya dan amfanuwa da yanayi ki biyu uku kafin jikin ya sake dawowa ki yanke, to wannan sai ki lissafe ki rinka yi duk ranar da kika yi ki rubuta kin yi kaza har ki samu daman saukewa. In ba ki samu daman saukewa ba har Allah ya sa rai ya halinsa, kuma Ubangiji na iya yafe miki, domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sakaci ne ba a san mutum yi, karki sakaci alhalin kin samu damar da zaki dan iya rama biyu uku, sai ki ce kina jira sai kin wanke tatas. To warkewa tatas ko wannan yana da wahala da gaggawa haka, duk ɗaya ne, duk rashin lafiya ɗaya ne, ko asuma ko alsa ko ma wacce rashin lafiya. Wannan kuma yake cewa da Allah suwaye mutanen da ake kira sharifai daga nan suka samu asali, wannan mun sha faɗa a cikin karatu. Galibi dai da an ce sharifai a ƙasar Hausa ma'ana biyu ake nufi, ko dai yanzu ana nufin jikan annabi wato Ahlul Bayt, ko yanzu ana nufin mutumin da zai taɓa wuta ba ta ƙona shi. To jikan annabi kuma ko kuma zuriyar gidan annabi ko Ahlul Bayt su ne dukkan mutanen da suke dangantuwa zuwa ga gidan Ali bin Abi Talib ko Aqilu ko Ja'far ko gidan Hamza ibn Abdul Muttalib ko gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan wanda in an bi sarar ka kai wanne dan wane jikan wane jikan wane jikan wane har ya zuwa gidan Aqilu ko Aliyu ko Ja'far ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ka zama kana cikin Ahlul Bayt. Wadansu suka ce ma ana daukan ta da fadi dukkan Banu Hashim bi sifa amma Ahlul Bayt ne, in dai kana dangantuwa zuwa gidan Banu Hashim ka zanto Ahlul Bayt. To yanzu wannan dangantaka din tabbatuwar ta shine kar mu tabbatarwa da mutum sai in muna da yaqini, ba a tabbatarwa mutum shi dan gidan wane ne bisa ga zato, sai bisa ga yaqini. Yanzu kaga zo a samu mutum bakin fata dan Afirka, Bahaushen Kano ko na Katsina ko na Sokoto ko wani mutum daga Mali ko wani mutum daga Algeria wanda ba Laraba bane barbar ne asalin su, to a zo a ce wannan jikin gidan annabi ne, ko bayan annabi ba Laraba ne tsantsa babu sulki cikin zuriyar gidansa, kaga zai wahalar tabbatarwa. An yadda auratayya na sa idan abu ya tso yare ya shiga cikin yare, to wannan yaren da zai shiga cikin yare ta yaya ya shiga har ya zama kaza, to kaga wannan yaqini ne zai tabbatar maka ba zato ba. To karka zo wajen neman ka ce kai dangin gidan annabi ne kaza kaza kaza, abin da yafi komai muhimmanci shine imani da annabi, domin duk inda kake ga dangin gidansa indai baka yi imani da shi ba, to wannan dangantakar ba za ta maka amfani ba. Man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu, haka manzo Allah ya ce, duk wanda aikin sa ya ja baya da shi dangantaka ta ba za ta yi sauri da shi ta kai shi sahun gaba ba. Dangantaka ba ta da wani amfani ga mutumin da baya da imani. Don haka manzo Allah ya ce wa Quraishawa, ku tsari kanku daga wuta, ku fanshi kanku daga wuta ta hanyar imani, ba zan wadatar da ku komai wajen Allah ba. To amma sai mutum ya tsaya maganganar shi zuriyar gidan annabi ne, shi sharifi ne, shi waye a baki dan girman kakansa. In kana yawo sabon gari ko ka so kurmi ka ce a baka dan girman kakanka, shi gidan annabi ba sa bara, annabi ya hana bara, me yana ka na bara kuma? Kaga tun farko ka saba kakanka, in ma ya tabbata annabin kakanka ne ka saba masa, dan shi ya hana bara. Ya ce ka ɗauki itace a baya, ka ɗauki igiya ka je bayan gari ka hau dutse ka karyo itace ka kawo cikin gari ka sayar ka samu abin da zaka ci, ya fi maka alheri sama da ka miƙa hannu ga mutane. Haka manzo Allah ya ce, ya tashi maraya amma ya rinka kiwon dabbobi don ya samu abin da zai ci, amma da dan ya miƙa hannu ya ci a baki bai yi bara ba, ko bai da dangin gidansa su yi bara ba. Da haka in kai sharifi ne bai kamata ka tsaya ba, in ko ka karɓi zakka ma haramun ne ka ci. Sai ku sharifai nawa ne ake ba su zakka suna cin ba? Sharifan gaske ba ne ba. Amma idan muka ce sharifi da ma'anar wanda zai taɓa wuta ba ta ƙona shi, wannan ko baya nuna ka zama musulmi ma ballantana ya nuna ka zama mutumin kirki. ta iyawa musulmi ya taba wuta bata kona shi ba, kafiri ba ya taba wata kona shi ba, yahudi ba ya taba wata kona shi ba, saboda akwai wani dangin sinadari, yayin ita ce ko ciyayi ko ganye a daji sananne, wanda idan mutum ya dauke shi ya kirba ya kwaba shi da hannunsa, idan ya taba wuta ba za ta kona shi ba, ko da karfe an sa shi cikin wuta ya zafi ya dauka ya rike shi ba zai cutar da shi ba. Da shi makera suke amfani suke wani barazana, kai ma an kasan shi za ka yi. Kun gane da kyau? Don haka Shekul Islam Ibn Taymiyyah da wadansu suka zo suna da'awar wannan sharibtaka suna shiga wuta su fito, ya ce ya yarda shi ma zai shiga su fito, amma shi da shi su zo su yi wanka su nan su shiga ciki, sai suka kiyarta. Ibn Taymiyyah zo suna wani barazana, su ba dama ne a shiga cikin wuta a fito a yi waye a yi waye, ya ce ni ma zan shiga, ku zo mu shiga, amma abin da na shardanta muku shi ne in yi wanka kuma ku yi wanka sai mu shiga. Sun san sun sa ka gani sun yi wanka sun wanke maganin da ke jikin su, sai suka kiyarta. Sa'an sa wannan makabalar su kaka ko bai hude ne ya sa wannan maganin wuta ba da ta ci zuwa nan, shi ke ya zama don kawai wuta ba ta ci ba sai ka zama wani wali kuma ba wani lita ka cikin wannan. Akwai kuma wanda rufa idan suke ma ba wuta suke ci suke shiga ba, gefen ta suke bi, to kaga wannan kuma tsafi ma suke arna ne, ba maganin wali ta ka ake kuma ko musulunci ba su da ciki. Akwai wani abin nan da wani je da wasu sharifaka a Nijar ya sa irin doguwar hular na aka ce ga sarkin sharifan gari kaza, aka fado na gari na san garin ba zan fada muku wani ba, daga sarkin sharifan gari kaza ya je aka yi ta kawo masa kaji yana ci da abubuwa sarkin sharifai, ashe bai sani ba a al'adan garin ana wannan wasan wuta wanda sharifai suke. Sai ga haɗa gungumen wuta malam mai ke faruwa ne ga wuta a cikin wuta, sai ai kai ake jira shi kuma ya tabbatar ƙarya ne. Aka zo irin marokan nan suka kiraye sunansa, aka je aka wasa sarkin sharifan gari kaza, hankalin sai tashi ya haɗa gumi ga doguwar dara a kan sai da nan. So inda ya sa'a shi ne sai akwai a garin akwai shuɗin wannan sharifan masu tsafi ƙarya ke shi ma ba sharifi ba ne, ya ce to idan ka yarda duk abin da aka tara ma za ka bayan ni in fitar da kai kunya, ya ce wallahi ya yarda ya haye ko meye baki daidai ya fita kunya da yake tsafi suke duk matsafa ne, sai ya ba shi wata sanda ya ce da kaji ka bi ta kusa da wutar mutane za su daga kamar ciki ka shiga, shi ya tabbatar da kusa da shi, amma ganin idan mutane suna gani kamar cikin wuta ya shiga ta haru a yunan na suke wasu hagu wajen ofisiyar na zuyi, aka yi ta kaɗa gangana ba da kai, amma da abin na wancan ne kuma shi wancan mai tsafin na ƙasa. Daga duk wannan baya nuna wai kawai mutum ya zama wani wali kawai don mutum ya yi zafi, so ake ma ya kokari ya zama musulmi tukuna, ba maganar wali ta ka ake ba. Akwai yan uwa da dama sun same ni kan cewa a gaskiya faɗakarwar da aka yi game da wannan batun always da mata ke amfani da shi a lokacin kwanakin al'ada, gaskiya da yawa sun samu kuce-kuce daga wajen matansu na wannan abin da muka faɗa, na wannan ƙuraje ko ƙaiƙayi mai tsanani a tsakankanin cinyoyinsu haka ko matsayin cinya ke rika daɗewa. To kaga duk wannan abu ne da ke nuna wato an yi sakaci ƙwarai da gaske da kuma tsakani da Allah, har yanzu muna kira ga jama'a, wato ita gwamnati sai an faɗakar da ita take faɗakuwa, musamman gwamnatoci irin namu na Najeriya, ya kamata mutane a unguwanni ko da sunan kungiyoyi su kai kukan wannan matsala zuwa ga mai girma kwamishinan ilimi cewa a bincika wannan abin, a kwamishinan kiwon lafiya nake so in ce a bincika wannan abin ta fuskar bincike na likitanci a bayar da sakamako a kai, kuma a faɗi sunan kamfanonin, kuma a hana su shigo da wannan kayayyakin nasu hajjar nan. Me amfanin wannan idan dai suna fitar da mutane? Me amfanin wannan? Tuntuni wannan abin yake fi damun mutane, kuma ga yanzu waɗannan wanda suke yawo suna rabawa ‘yan mata a unguwanni. A ga ya kamata duk wanda aka gana wannan a kama shi a zane shi da bulala, ko mace ne ko namiji. Duk wanda ko ga unguwarku ya zo yana raba wannan audigar ga mata kyauta, ko ya zo wata makaranta zai raba kyauta, a kama shi a tambaye shi daga ina yake, a zane shi da bulala, a ƙwace kuma a ƙona. Wannan yana daga cikin al'amuri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Dan mutane ba sa jin wani gare sai irin wannan. Duk wanda aka zane to ba za su kare mana wannan cikincin ba. Kaga duk ƴan tuci sun yi magana ba a rabawa matan su karɓa. Mu kuma sai mu zo mu yi ta karɓa. Yawanci kuma suna bin nafsiya irin tamu ta Bahaushe, ka san Bahaushe yana da san banza. Komai da za a zaba kan titi wallahi koda ya fi ƙarfin abin a gida inda ya gana banza to zai ji wurin. Daga ƙarshe akwai ‘yan uwa mata da suka aiko da taimako na kuɗinsu naira 100 ya kawo gare ni. Na faɗa ne don saboda ba lokacin karatu su kawo ba, don su tabbatar wanda suka ba saƙon ya kawo min, ni kuma na miƙa wurin wanda ya haɗa da taimakon wancan don a bashi, a haɗa da sauran taimako don aikin da aka ambata. Kuma a nan ne nake sanar da mu cewa daga yau Lahadi din nan mun rufe karatun sira sai in Allah ya kai mu bayan azumi, sai Allah ya kai mu bayan azumi. Amma karatun Beirut Road sai Laraba mai zuwa za a rufe shi, ma daga Laraba mai zuwa idan aka kulle an kulle kenan sai bayan azumi. Haka kuma na Usman bin Affan shi ma kuma daga Juma'a mai zuwa, daga nan gurin kuma na Ungo Gushi kuma daga Asabar mai zuwa. To daga wannan Asabar din to kuma sai bayan sallah ni da ku. Inde ba haɗin sai ‘yan lantoci da suka yi saura ba na cikin gari, shi ne za mu ɗan rika haɗuwa jefi-jefi shi shi a ƙungiyar ta Allah ya mutu.